Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Talata 10 ga watan Satumba shekarar 2019 akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Landaniya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da asuba. Baba ya kuma kiri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya karyata cewa da ake yayi watsi da matsayin mataimakin Mike Pence ya gaban kansa wajen gayyatar Taliban. A karo na biyu, Majalisar Dokokin Burtaniya ta yi watsi da shirin Prime Minister Boris Johnson na gudanar da zaɓe da wuri. Sannan Isra'ila ta bayyana abin da tace wani koyayyen wurin haɓaka nukiliyar Iran ne.
To kanan labarin kenan. Bayan ku kun gama jin labarai, za ku ji cewa Sufeto General ɗan sandan Najeriya Muhammad Adamu ya haramta duk wata zanga-zangar da mabiya Shia suke za su yi, lamarin da su ƴan Shia ɗin suka ce ba za ta sabu ba.
Shi kan aiki sulhu ne da ya kamata a ce ya yi jihadi ma manzan Allah. In kuma ana nuna mana gwamnatin maƙiya manzan Allah ne suka hau duk wanda ya zo ce zuciya manzan Allah jaje a kashe shi abin da ke shi.
Al'ummar Afirka da ke zama a New York suna shirin gudanar da wani gagarumin taron gangami na nuna damuwa akan hare-haren tsaro da ake kaiwa 'yan Afirka a kasar Afirka ta Kudu. Bayan haka Ali Mustapha Sokoto zai shigo da shirinsa na tsaka mai wuya, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurare, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran mai karanta Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban Amurka Donald Trump ya karyata cewa da ake yayi watsi da matsayin mataimakinsa Mike Pence da sauran jami'an gwamnati ya gaban kansa wajen gayyatar Taliban a mashakatar Camp David don tattaunawar zaman lafiya. Dama da shawara ta nayi amfani, abinda Trump ya gaya manema labarai kenan jiya Litini. Ya kara da cewa, mun shirya ganawar, dama wannan ra'ayina ne, kuma soki ganawar shi ma ra'ayina ne, ban tattauna da kowa ba. A wani sakon Twitter, Mr. Pence ya tabbatar da abin da Trump ya faɗa. Hakika ya shugaban ƙasa, wannan irin labaran ƙaryan nan ne. Makiran kafafen yaɗa labaran nan ba su tuntuɓi ofishinmu kafin suka yaɗa wannan labarin ba. Da a ce sun tuntuɓe mu, da mun gaya musu cewa dama muna masu cikakken goyon bayan shawarar da ka yanke. A karo na biyu, Majalisar Dokokin Burtaniya ta yi watsi da shirin Prime Minister Boris Johnson na gudanar da zaɓe da wuri a wani yunkuri na ganin ba a saba ma wa'adin ficewar Burtaniya daga Turai ba. Johnson ya so a goyi bayan aniyarsa ta gudanar da zaben gaggawa ranar 15 ga watan Oktoba a yunkurinsa na neman samun rinjaye a majalisar saboda ta amince da tsarin nan nashi na ficewa ko Brexit gabanin babban taron shugaban ko shugabannin kungiyar ta tarayyar Turai EU bayan ƙuri'ar ta birjirewa da aka kada jiya Litini. Johnson ya aiwatar da shirin nan nasa da ake wato takaddama a kai na dakatar da majalisar dokokin na tsawon makonni 5 har sai sarauniyar Ingila ta gabatar da jawabinta na shekara-shekara ga majalisar dokokin mai kunshe da bayanin shirin ayyukan majalisar da gwamnati za ta aiwatar a shekara mai zuwa. Watsi da batun gudanar da wani sabon zaɓe da majalisar ta yi na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da sarauniyar Ingila Elizabeth ta bayar da goyon bayanta ga kudirin dokar hana Johnson aiwatar da shirin nasa na Brexit ko mai wato mara sharadi wato ficewa daga tarayyar Turai ranar 31 ga watan Oktoba ba tare da zayyana yarjejeniyar rabuwar ba. Isra'ila ta bayyana abinda ta ce wani boyayyen wurin haɓaka nukiliyar Iran ne a matsayin wani ɓangare na ƙoƙarin daɗa janyo matsin lambar ƙasa da ƙasa kan Iran don ta kawo ƙarshen shirinta na nukiliya da kuma burinta a yankin baki ɗaya. A wani jawabin da ya gabatar a ma'aikatar harkokin wajen Isra'ila jiya Litini, wanda aka yaɗa ta gidan talabijin Prime Minister Benjamin Netanyahu, ya nuna abin da ya ce wasu hotunan wurare ne da taswira da aka ɗauko ta wajen amfani da tauraron ɗan adam na wurin da ake shirin nukiliyar a yankin Abade da ke tsakiyar ƙasar ta Iran. Netanyahu ya ce an samu wannan bayanin ne daga wani wurin ajiyar bayanan nuclear Iran, wanda wasu 'yan leken asirin Isra'ila suka sato daga Tehran, babban birnin kasar Iran, tun a farkon shekarar 2018. Dama a baya ya taba cewa akwai wannan wurin ajiyar. A wani hoton wurin na Abadi, wanda aka dauko daga sararin sama a ƙarshen watan Yunin wannan shekarar, ana iya ganin wasu gine-gine da dama a kurkusa da juna a wani wuri mai cike da tsauni. Sai Netanyahu ya sake nuna wani hoton kuma a wannan wurin, wanda aka dauko a ƙarshen watan Yuli, da gine-gine duk a rushe. Ya ce Iran ta shafe wurin bayan da ta fahimci cewa Isra'ila na sane da kasancewar wurin. Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai biyu waɗanda ba a tantance ko waɗanne iri ne ba a yau ɗin nan Talata, 'yan sa'o'i bayan da Koriya ta Arewa ta ce a shirye take ta sake shiga tattaunawa a Amurka kan batun kawo ƙarshen shirinta na nukiliya. An harbo makaman ne daga lardin kudancin Pyongyang zuwa teku, daura da gabar gabas, bisa ga wata takardar bayanin hafsoshin sojin Koriya ta Kudu. Ba a samu wani ƙarin bayani nan da nan ba game da wannan gwajin makaman, wanda shi ne na goma da Koriya ta Arewar ta yi tun daga farkon watan Mayu. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta ce yawan bakin hauren da ake kamawa akan iyakar kudancin Amurka ya ragu da kashi 22 cikin 100 a watan Agusta. Sannan ta ce wannan ya biyo bayan gagarumin haɗin kan da ƙasar Mexico ke bayarwa ne wajen fatatakar masu shigowa ba bisa ƙa'ida ba. Muƙaddashin kwamishinan hukumar kwastam da kare kan iyakokin Amurka Mark Morgan jiya Litini ya ce yawan bakin hauren da aka kama ko kuma aka kore su suka koma akan iyakar Amurka da Mexico kimanin 66,000 ko ko da 4 ne a watan Agusta. Ya ce wannan adadin ya gaza na watan Yuli da kashi 22 cikin 100, sannan ya gaza na watan Mayu da kashi 56 cikin 100. Duk da wannan raguwar masu shigowa ba bisa ka'ida ba, kaman da ake yi a watan Agusta shi ne mafi yawa a lokaci irin wannan cikin shekaru fiye da 10. Masu ayyukan ceto a Bahamas na ci gaba da famar neman gawarwaki da mutanen da ke raye a cikin baraguzan da suka biyo bayan barnar da mahaukaciyar guguwar nan ta Dorian ta yi, a yayin da 'yan sanda kuma ke kira ga mutane da su yi rajistar waɗanda suka ɓace a unguwanninsu. Jiya Litini, 'yan sanda sun ce adadin mutanen da suka mutu zuwa yanzu ya kai 45, to amma suna kyautata zaton adadin mace-mace zai ci gaba da ƙaruwa ganin ana ci gaba da gano gawarwaki. Ɗaruruwan mutane kuma dubbai aka yi imanin cewa sun ɓace bayan aukuwar mahaukaciyar guguwar nan mako guda da ya gabata a matsayin mahaukaciyar guguwa ta mataki 5 da iska mai gudun kilomita 320 a sa'a guda.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumazalla, rundunar 'yan sandan Najeriya ta fito karara ta ce duk wata zanga-zanga da almajiran Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki za su gudanar ta'addanci ne. Wannan sanarwa na zuwa ne a daidai lokacin da mabiya Shia suke shirin gudanar da wata zanga-zanga a yau Talata ta Ashura. Ga dai wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Babban sufetin 'yan sandan Najeriya Muhammadu Adamu ya ce duk wata muzahara daga almajiran Al-Zazzaki aikin ta'addanci ne. Adamu ta sanarwa daga kakakin rundunar Frank Umba ya ce rundunar na sane da shirin 'yan Shi'a na Yemen na fitowa don gagarumar zanga-zanga da ka iya tada fitina a yankunan Najeriya. Don haka rundunar za ta tunkari duk mai shirin wannan zanga-zangar a matsayin mai aikin ta'addanci, don an haramta kungiyar ta almajiran Al-Zazzaki IMN a takaice. Ɗaya daga masu magana a madadin almajiran na Al-Zazzaki wato Muhammad Ibrahim Gamawa ya ce za su fito muzahara a Talatar nan don ranar Ashura da 'yan Shi'a kan yi juyayi duk shekara, wato 10 ga watan Al-Muharram.
Kuma sun ta'allaka da abin da kotu ta ce ne, kuma yanzu kotun mun kai ƙara tana sauraron namu ba a san. To me zai hana in ma suna so su zubar da jinin mu su jira sai kotun ta tabbatar da
ba maganar zubar da jini ba ne, wato shi babban sufetin yan sanda in ka karanta sanarwar yana cewa dama waɗannan ayyuka naku a rigaya an haramta su da duk wani aiki da almajiran Elzazzaki za su yi karkashin IMN. Me yasa ba za ku jira sai kotun ta kammala yanke hukunci ba kafin ku ɗau wani mataki na gaba?
An ɗauki haramci ɗin sai an tabbatar da haramci. Dama haramcin aye na wucin gadi ne. Shi kan aye musulmi ne da ya kamata a ce ya yi jaje ma manzon Allah. In kuma ana nuna mana gwamnatin maƙiya manzon Allah ne suka hau duk wanda ya zo ce zai ce manzon Allah jaje a kashe shi a bindike shi, to wannan kuma manzon Allah yana da masoya kuma yana da bayan Allah da za su ba da jinanansu.
Muhammad Ibrahim, Muhammad Ibrahim, Najeriya ba ta amfani da dokoki na wani addini gaba ɗaya, tana kowa zai iya yin addininsa a Najeriya wanda yake so.
Mu ana hana mu addinin mu ga can masu garkuwa da mutane ana kiransu gaban gwamnoni ana magana da su suna tumbatsa suna cika, amma mu da bamu da ko da reza a hannunmu mu ake bi ana kashewa. Mu ko muna ga ana mana haka ne domin soyayyar mu ga manzon Allah da iyalan gidansa. In su sun yi sallama da manzon Allah.
Muhammad Ibrahim, wai dama wani bakin ciki kuke ne, wani bakin ciki kuke a wannan rana ta Ashurawa?
Muna taya manzon Allah juyayi ne na Ashura na kashe jikansa da kuma iyalan gidansa da sahabbansa, wato Imam Hussein jikan manzon Allah. Da mahanga ta duk wani musulmi sun san jikan manzon Allah ne kuma shugaban samarin ƴan aljanna ne kamar yadda hadisi ya zo. Mu kuma a ci'a shi ne limaminmu na uku.
Rundunar da ta yan sanda ta buƙaci iyaye su hana ‘ya’yansu aukawa ƙungiyoyin tada hankali ko zanga-zanga marar bin ƙa’ida. Rahotanni na bayyana cewa almajiran Elzazzaki ka yi amfani da damar ta gagarumar zanga-zangar don tilasta ko matsa wa gwamnati lamba ta saki shugabansu da ake gudanar da shari'arsa a babbar kotun Kaduna. Zuwa yanzu dai ba jin da Elzazzaki yake ba bayan dawowarsu daga India sakamakon rashin nasarar jiyyar da ya je. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wadalla gaida Nasiru Adamu Elikaya. ‘Yan Afirka mazauna New York a nan Amurka suna shirin gudanar da wani gagarumin taron gangami domin nuna damuwa akan yadda ake kai hare-haren tsano akan bakakin fatar Afirka a kasar Afirka ta Kudu. Tsohon shugaban kungiyar ‘yan Afirka a New York kuma jami'i a hukumar birnin New York, wato Muhammad Mada, yana ya mana karin haske akan wannan gangamin da suke niyyar yi a wannan mako.
To kamar dai ina ji yanda yawanci duniya duka suka shaida, wato irin harin da ake kai ma yan uwa daga South Africa wanda yake yan uwan mu musamman mutanen Najeriya. Wato mu kuma da muke nan muka duba ba abin da ya kamata mu zauna mu kuma mu yi shirun bane, ya kamata mu kuma da muke kasashen waje mu bari aji mu musamman mu bari mutanen South Africa su sani kaman abin da suke yi ba daidai bane, kuma duniya na kallon su kuma mu kuma ba za mu yi shirun ba saboda ba daidai bane abin da ke gudana a South Africa.
To menene abubuwa da za ku yi a ranar da za ku yi wannan gangamin?
To abubuwan dai da za a yi bai wuci za mu dai tsaya gaban shi embassy South Africa, wato mu daga muryoyinmu mu bari su sani cewa abin da suke yi ba daidai ba ne, kuma wato akwai wa'anda dai za su zo su yi magana kan abubuwan da ke tafiya iyakan kenan, amma ba wani harkan da za a yi wuri. Ya kan za mu daga muryoyinmu ne mu ci, wato musamman message mu ne say no to xenophobia attacks in South Africa.
Wato ka amince da wannan hari na kyamar baki?
Na'am, na'am, shikenan, haka nan ne. Hausan kasan xenophobia ban san yanda zan mayar da shi
cikin kamar tsanar baki ne, wato hari ne na tsanar baki.
To shi ne wato dai sakon da yake nan.
Menene takamammen sako da kuke son ku aika?
Sakon da muke son mu aika shine muna son mu bari ƴan uwanmu da ke South Africa su san cewa Africa mu duka ɗaya ne, kuma balle yanzu yanda duniya ya zama global village ko ina mutum kake duk kuma duk inda baki suke wato wannan kasa yana albarka, kuma ba yanda za a yi su ce wai baki na daukan musu ayyukan su na garin su, saboda shi su yi hakuri su bar mu zaman lafiya kowa ya nemi halalin sa duk inda kake, amma ɗan South Africa dake Nigeria ko mu Nigeria dake South Africa ko mu ma da muke nan kasan America, duk inda muke mu duka dai ne su hakuri kowa ya aikin shi, wanda ya taka doka doka ya din da shi. Amma bai yiwuwa a ce wai mutane su dauki wato fushin su su dora ma baki har suna kashe baki, wannan mu ba za mu shirun ba. Wato message din da muke so mu send kenan, mu duka Africa wato mu duka ɗaya ne, kuma su bar mu gama kai mu yi tafiya mu gudu tare mu tsira tare.
To ban sani ba ko kun gabatar da ƙara gaban ƙungiyar tarayyar Africa da yake ku kuma nan kusan ƙungiyar ku kowace ƙasa Africa tana da wakilci, shin kun dau wani matakin kai ƙara gaban ƙungiyar tarayyar Africa?
Na'am, insha Allah, wato yanzu haka muna cikin shirye-shirye wannan wato document din da zamu
wato takardun da za ku kai
United Nations da kuma African Union da ita embassy South Africa da ke nan New York, za mu kai musu wato takarda mu nuna bacin ranmu kan lamarin da ke tafiya.
Hada kai a Afirka da tahariri, kuma kawo da dafin istimari a Afirka yau ko wace bari. Allah.
To madalla Muhammad Mada kenan, tsohon shugaban kungiyar Africa a New York kuma jami'in hukumar birnin New York. Wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu ku karfe 1 ne da minti kusan 17 na dare, ga kuma shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Wallahi wannan abin da suke faɗi na mana wai settlement, wai ko ta jiya ta bada eka kaza-kaza, kamar abin da Fulani ne suke faɗa. Godu da kosel niwa jodo to erena mo jire juda hokadun, wanda yake da naman giwa zai zauna yana jira mai kurege gasa ya bashi.
Alherin sa shine in aka yi wannan riga ina misali a ce duk gwamnati da yake so ya je yayi, in yayin shi aka ganshi yana yi wanzu kuma sai su yi.
Yanzu Abuja ne, idan an ce duk wanda yazo ba zai sake fita ba, zai aje shi a rinka kiwon shi kamar rago zai yi ne. Sugunarwar babu wanda yake da abincin da zai ciyar da dabba kamar miliyan 20 da muke da ita a kasan nan.
Mu ma yan kasa ne, a haife ka waje a ce kai baka isa kai wani abu sai dai ka tafi, dole ne
ya da namu za a ba mu, za a mai da mu miskini a ce za a ba mu sadakar gurin kiwo, za a mai da mu yan gudun hijira a kasar haihuwar mu. Kamar mace ne a ce za a aure da ita ga mai, ba auren ne ba ta so ba, mayan ne ba ta so.
Jama'a barkan ku da wannan lokaci, barkanmu da sadon mu da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya. Kamata ya ce yau mun kawo muku kashi na uku kuma na ƙarshe na har da muka fara kawo muku a kwanakin baya kan cece kucin siyasar ƙasar Kamaru. To amma wajibi ne muka jingina wannan shirin saboda mun ga cewa ɗaya daga cikin ɓangarorin biyu da ke muhawara ɗin ba su samu sukunin su gabatar da nasu gefen yadda ya kamata ba. Saboda haka za mu jira wannan sai can gaba, watakila za mu sake dawowa mu ci gaba da magana Kamaru. Amma yau daman niyyarmu ita ce cewa da zarar mun gama da Kamaru ɗin za mu dawo cikin Najeriya domin so mu wannan takaddama da za ku so mu ji a yau akan rikicin da ya biyo bayan ƙudurin gwamnatin ta Najeriya na samar da shirin na ruga domin makiyaya. Abinda wasu makiyayan suke so, wasu suna ɗare-ɗare game da shi, wasu kuma san ba sa son sa. To akan haka ne wakilinmu na Abuja Samai da kai ne shirya mana muhawara ta musamman da za ku fara ji a yau a tsakanin wasu manyan shugabanni biyu na ƙungiyoyin Fulani na Najeriya. Malam Hassan Maje.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na tsaka mai wuya, wanda a yau za mu duba batun wato tsugunar da makiyaya a wuri guda, wanda a da gwamnatin tarayya ta ƙudurin Aliyu yi, wanda ake kira da Turanci wato Ruga Settlement. Wannan shiri an so a yi shi ne domin a tsugunar da makiyaya a wuri guda, wanda gwamnatin tarayya ke ganin cewar zai iya magance matsalar rikice-rikice tsakanin makiyaya da manoma a sassa daban-daban na Najeriya, sannan kuma zai bai wa su makiyayan damar samun walwala da sa'ida su zauna wuri guda domin bunƙasa al'amuransu na kiwon dabbobi. Wannan shiri da ya kawo cece-kuce tsakanin ɓangarori daban-daban na Najeriya, hatta tsakanin su kansu wato Fulani makiyaya waɗanda ake shirin domin su. A yau cikin wannan tattaunawa tamu za a fafata ne tsakanin Honorable Khalil Muhammad Bello, wanda shine shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta Kulin Allah ta ƙasa baki ɗaya, sannan a ɗaya bangaren ina tare da Malam Garus Gololo wanda tsohon coordinator ne na kungiyar Meta Allah ta ƙasa reshen jihar Benue. Malamai barkanku da zuwa wannan shiri namu.
Insha Allah, mun gode Allah.
Khalil Muhammad Bello, na san kai baka goyon bayan wannan shiri da aka kullo da shi na Ruga Settlement.
Ƙwarai da gaske.
Me yasa baka goyon bayan wannan shirin?
Wato tsari ne wanda aka yi shi ba tare da an yi nazari ba, ba tare da ma an waiwaici waɗanda tsarin ya shafa ba. Tsari ne kawai waɗanda suka tsara shi suka zauna su kaɗai suka tsara, kuma ba su san harkar kiwo ba, domin mutumin da ko tinkiya bai taɓa kiwo ba, babu yadda za ya zauna tsari kowane layi na rayuwa. Akwai waɗanda suka san shi, idan har ana so shiri ya yi nasara akan yi masa kyakkyawan shiri ne yadda kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Babu yadda za ka shirya harka ta ƙasa ta tsugunar da makiyaya ba tare da makiyayan ma sun sani ba. Dole ne idan kana son tsarin kai nasara, waɗanda za ka yi domin su ya kamata ka shigar da su. Kuma wannan harka ma gaba ɗaya in ka kula, shaida ce ta cewa ma a ƙasar nan ba a ɗauki makiyaya a bakin komai ba.
Kalil, muna zuwa. Malam Garus Gololo, ku kuna goyon bayan wannan shiri na tsugunar da makiyaya?
Kamar ni kam gaskiyar magana, rigadin nan da an yi ta tana da kyau, saboda abin da yasa take da kyau, yaran nan za su damu dama wanda za su yi makaranta. Kuma yawon nan yanzu,
amma ai yanzu ma akwai shirin nomadic education, ba sa makaranta ne?
Nomadic education ai baya aiki, tunda ina ga ya dade baya aiki. Kamar ni kamar Benue da nake, ana tura musu kuɗi kuma babu nomadic, tunda babu Fulani ma a wajen, ba gaba ɗaya an kore su, babu wani Fulani ba tunda aka wannan load din nan. Kuma su federal government mun rubuta
musu wannan doka kenan,
doka wanda shi gwamna ya kawo baya so ya ga makiyaya ma kwata kwata a Benue, yace za a yi ranci, ranci din babu. Kuma Fulani ya sa life so guard suka kore su kwata kwata, babu ma Fulani a Benue.
To mu dawo kan maganar rugadin nan.
Rugadin nan yanzu in aka yi ta za ta yi taimako, amma sanitization din ya kamata a gaya wa mutane din menene ma'anar riga. Kaga da aka kawo nan ma'anar riga nan, ko ina mutane kawai sun yi ta, kamar su kasan can southwest, kamar kasan Yoruba sun ta ma suka ce ana so a kwace musu waje. Amma kuma an ba su, an ba su abun nan, an ce to youth empowerment ana biyan su, ba su ce gwamnati ta yi kuskure ba fa. Kuma su an ba su mukamai duka, ba ce sun yi kuskure ba. Kuma su Fulani nan wanda yake so ya musu din nan, mu din nan mu ma yan siyasa ne, kuma mun zaɓi wannan shugaban ƙasar nan. Mutum ɗaya babu a ce wannan ba Fulani ne an ba shi appointment akan magana Fulani, me yasa mu ba za a ba mu wannan abu ba?
Khalil Muhammad Bello, kaji shi Garus Gololo ya ce ku da kuke adawa da wannan shirin, watakila ba ku fahimci shirin ba ne, haka ne?
Masha Allah, wato ko da mun fahimce shi shirin, na faɗa na sha nana ta, ba tsari ne mai ɓullewa ba. Domin a cikin shirin idan ka duba, ana cewa za a gina wa makiyaya gidaje, za a yi musu asibiti, za a yi musu kwata, za a yi musu recreation center, sannan za a zo a shuka ciyawa, ciyawar ma tukuna ai in ka ɗauka ita ce decoration. Kuma idan da gine-gine makiyaya suke so da ba su iso Najeriya ba, babu yadda za ka yi kai. Babban muhimmin abu ga makiyayi mun sha faɗa shi ne ciyawa da ruwa. Idan ka sama makiyayi ciyawa da ruwa, ka gama masa
ko. A ina zuwa kalli yanzu, misali inda ce kun ba da goyon baya wannan shirin, inda an tsugunar da ku a wuri guda, ba a samar da ciyawa da ruwan ai?
Yanzu Abuja ne, idan an ce duk wanda ya zo ba zai sake fita ba, za a je shi a rinka kiwon shi kamar rago zai yiwu ne? Mu ba tsugunarwar muka ki ba, domin tsari ne da ya kamata tukunna. Idan ka ce za ka tsugunar da makiyaya, idan ka yi rugaɗin shi za ka yi shanun fuka-fukai ne? Mu abu yaya muna da abunmu ba za a mayar mana namu ba? Kana bin mutum 100,000 sai ya zo yana cewa zai baka 500 kyauta, ina burtololinmu don mai ba za a buɗe mana su ba? Ina wuraren kiwo da muke da su na ƙasa waɗanda wasu suka handame? Idan ka raya waɗannan kaɗai sun ishe mu. Tsugunarwar, babu wanda yake da abincin da zai ciyar da dabba kamar miliyan 20 da muke da ita a ƙasar nan. Kuma kaurare ƙiyayya zai kawo tsakanin makiyaya da manoma. Idan ka duba yanzu ina zuwa daga ƙauyenmu, duk bakin hanyar nan har bakin kwalta an nome, wanda a ƙa'ida ya kamata a ce akwai mita 30 tsakanin kwalta da gona. Yau ya zama tilas makiyayi ko ya bi kan kwalta ko ya shiga gonar wani. To wannan shine abin da shirin da an tsaya an yi shi da mu, za mu ga gwamnati gaskiya yadda ya kamata a yi shi, amma ba da niyyar shi ma tsugunarwa ba. Mu duk abin da za a yi mana a je a yi mana a wurarenmu na kiwo, duk kuɗin da za a kashe a fitar mana da burtololinmu. Ya da namu za a ba mu, za a mai da mu miskini a ce za a ba mu sadakar gurin kiwo, za a mai da mu 'yan gudun hijira a ƙasar haihuwarmu. Kamar mace ne a ce za a aure da ita ga maye, ba auren ne ba ta so ba, mayen ne ba ta so. Duk idan aka tsara tsarin mai kyau yadda ciyawa tafi ba da inganci ba gine gine in kai dakuna ma mahauta kaiwa kaiwa ba makiyaya ba ya za mana kwata
garus ga dalo misali ka ji abin da kalle ya faɗa
eh a magana mannan brutolading ai mu kaman mu wanda muke binu mu kaman mu muka sani saboda babu magana shanu ma barinta na brutoli na tsaye dai kana makiyayi an ce za a kawo ta doka an kawo doka an kore ku kwata kwata wajen tsarin da na gani na ɗaya shine a Najeriya da yan dauki ba fulatani shi ba mutum bane ba kawai
imar kalin bayani
saboda karin bayani shine abinda yasa da an dauke su a matsalan mutane ne mu ne zamu yi zabe zamu yi komi amma in an tashi kuma an ji gwamnatin nan ba a yi magana da fulani
amma yanzu misali ai yanzu gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta bullo da shirin wannan tsugunar da makiyaya na rugadin domin ayi da kudin ne ba ku gamsu da wannan ba
a to ai magana ayi da mutane din lokacin minister of agriculture ya kamata a ce wannan shi fa yana minister ne kuma daga Benue yake an kori fulani din ta ina za a riga babu fulani ma a wannan Benue din nan
a to ai ba magana ba ta Benue kadai bane ta duk Najeriya ne duk
gaba daya ma magana kenan ai shine ya fara cewa magana riga daga yana magana kawai duk gwamnati suka dauka shi gwamnati Benue din
wato amma abinda gwamnatin tarayya ke cewa shine duk jahar ta so za a fara guji da ita waɗanda kuma ba su so shikenan to me yasa muke akan wannan al'amari
abin da yasa ba ka san daga cewar kawai gwamnati wanda suke so su yi sauran mutane sun ce ana so a kwace musu waje a Najeriya nan kuma mutane nan sune suke karuwa da gwamnati nan sune suke komi da gwamnati fulani ba da wani karuwa a wannan gwamnati kwata kwata kawai
wannan kallon Muhammad Bello ta kamaimai ku a rigan nan me matsalan ku ne
babu kabilar da take kungiya sai kabilar da aka danne wadda take neman a daga ta shi ba fulatani in yace a danne shi a kasar nan wa ya danne shi in ma dannewa ne wata kilshe danne wani dan dai kawai ya kasance mutumin da yake da komai kuma ya rasa komai
ina son magana ruga din nan menene ne matsalan abin da yasa ku kuke adawa da shi ruga menene ba ku so a cikin me kuma shirin wanda ba daidai ba
wato ƙara ingiza mu ne a cikin matsalar da gwamnati ta jefa mutun da farko kaga ni kamar yadda abokin muhawara ta ce ba dauki makiyaya ma a zaman mutane wannan shine gaskiyar magana
amma yanzu kaje da gwamnati ta ce za ta yi muku shirin tsugunarwa na ruga settlement ku ce kuma ba dauki makiyaya a bakin ku ba in ba doka din ba ai ba za a yi wannan shirin ba
to tsugunarwa shin an taba shin danda dokin kara ne dabban nan za a zo a ce za a tsugunar da su babu abinci babu ma tafarkin da za su bi su je dan me za idan za a tsugunar da mu manoman ma a tsugunar da su mana ko an yi noma a ce shikenan iya yar gonar sa in ya noma ta ya tsaya iya abinci iya abin da ya samu shi zai ci ya shayi wa matansa sutura maganar ita ce a zo mu abin da muke nawa mai sauki ne ba muna kiriga bane ya kamata duniya ta gane duk abin da zai ka ci gaba muna san shi amma a waru a kunce kullin ya za a yi tsari na kasa makiyayan ma bamu sani ba shin idan har da gaske ne a zo a yi tsari mai amma ba na tsugunarwa ba ci gaban kasan nan bai kai a tsugunar da mu ba
garis godalo ku da kuke gomba wannan shirin ido rufe menene kuke ganin abubuwa masu kyau a cikin wannan tsarin na ruga din nan wanda kuke ganin watakila yan an yi shi zai taimaka wa makiyaya
to ga shi kuma malamai to zamu tsaya nan sai Allah ya kai mu makon gobe lokacin da zamu dawo kuji yadda muhawara ta juya kan shugaban Najeriya din Muhammadu Buhari da yadda alakar ta zama bafulatani take tasiri a cikin yawan sukan lamirin da ake yi fulani a Najeriya din da kuma zargin da wasu suke yi na cewa shirin ruga na gwamnatin tarayya kwarai yana da kama da wani shirin da gwamnatin jihar Benue ta taba fitowa da shi akan makiyayanta sannan kuma meye martanin su fulani ga gayyatar nan da gwamnan jihar Kano ya musu na cewa idan ba a san su a kudancin Najeriya duk su tare su dawo Kano zai muna godiya ga su baƙin namu wato Khalil Muhammad Bello da kuma Gazu Gwalalo sannan musamman da shi wakilin namu Hassan Mainakaina da ya shirya wannan muhawara a can Abuja a madadin su duka ne Aliyu Mustapha Sakuta a Washington DC mun ba ku lafiya
to madalla ga takaitaccen labarai kuma
shugaban Amurka Donald Trump ya ƙaryata cewa da ake yayi watsi da matsayin mataimakin sa Mike Pence wajen gayyatar taliban zuwa Amurka a karo na biyu majalisar dokokin Burtaniya ta yi watsi da shirin Prime Minister Boris Johnson da gudanar da zabe da wuri a wani yunkuri na ganin ba a saba ma wa'adin ficewar Burtaniya daga Turai ba
to duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirin sai can da hantsi za ku ji mu dauke da wani shirye-shirye kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya zuwa ga Dr. Sa'ad Abdul Mumin wanda mahaifiyarsa Hajiya Basira ta rasu jiya da daddare to Allah ya jikanta da rahamansa kuma ya gafarta wa magabata baki daya Allah ya kara wa ƴaƴa da jikoki masu yawa da tabari hakuri yanzu a madadin kowa da kowa baba ya koma kere ne daga nan Washington DC nake sallama da ku sai da hantsi assalamu alaikum
Afrique.